waɗannan da suka ga cewa an zagi shehunansu, an zagi malamansu, sun yi shiru, sun yi haƙuri shekara da shekara. Da suka ga cewa an zagi shehunansu, an zagi malamansu, sun yi shiru, sun yi haƙuri shekara da shekara. To da suka tashi mayar da murtani, sai suka koma littattafan waɗanda littattafan waɗanda su waɗanda suka zage musu malamai da shekunai suke dogara da su, suka samo abubuwan da ake zargin su ko ake zage shekunan su, ai akwai su a cikin littattafan waɗannan malamai da su suke so ko suke girmamawa. A wannan layi suka taba su kuma waɗannan malamai da ta wannan layi din. Manzo sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa yayi al-mutasabbani ma qala fa ala al-badi minhumma hatta ya'tadi al-madlum. Idan mutane biyu suna zagin juna, me laifi wanda ya fara zagin ne? Sai dai shi wanda aka zaga wajen rama wannan zagi din yayi kari, to anan yake karin shi ne laifin sa, ba zagin ba. To saboda haka sai wasu suka kankara. To waɗannan da suka fara magana a kan Ibnu Taymiyya, Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, Ibnu Abd al-Hadi da wasu a layinsu, to wani abu ne muhimmi wanda ya kamata su sani abubuwa kaman guda uku. Abu na farko shi ne waɗannan malamai, su waɗannan waɗanda suka zagi shehunansu ko malamansu din nan, da waɗannan malamai sun saba fa a mas'aloli da yawa, illa iyaka suna ɗauko abin da suke so ne a littattafan waɗannan malamai, su bar kuma wasu abubuwa. Abin da zai tabbatar da wannan shi ne, bari mu buga misali da Ibnu Taymiyya. Ibnu Taymiyya, duk da maƙiyan sufaye masu kushe su ko kafirta su, sun yi riko da Ibnu Taymiyya gaskam. Tamkar suna tafiya da Ibnu Taymiyya ne a dukkan matsayi. To amma za mu buga misali a wasu matsaloli waɗanda suka saba da Ibnu Taymiyya a ciki, domin waɗannan mutane su san da cewa to ba fa tafiya suke tare da su ba, sun faku da su ne saboda su cin burinsu. An gane, ma'ana ba kowace matsala suka wafaka wa juna ba. Misali mas'ala ta Khadir, mas'ala cewa al-Khadir wali ne kuma rayayye ne, a haka Ibnu Taymiyya ya tafi an tambaye shi a majmu'ul fatawi, ya bada ansa yace Khadir yace wali ne ba annabi bane, sannan al-Khadir rayayye ne yanzu haka bane ba. Yayi raddi ga waɗanda suke cewa shi annabi ne da kuma waɗanda suke cewa ya mutu. Wannan kuma a wannan kauli ne malaman sufaye suka tafi a kai. Kun ga kenan, a nan Ibnu Taymiyya ya wafaka wa sufaye. Hakanan mas'ala ta wasu nau'in mutane a cikin al'umma, waɗanda su waɗannan suke ƙaryatawa, Ibnu Taymiyya ya tabbatar da su. Misali al-abdal, al-autad, al-nujaba, wal-kutub. Waɗannan abubuwa mustalahat ne na malaman sufaye, wanda waɗanda suke adawa da malaman sufaye suna kushe ko kuma suna inkarin samuwar nau'in wasu mutane irin wannan cikin al'umma. Amma Ibnu Taymiyya cikin majmu'ul fatawi ya tafi a kan abu. An gane, haka mas'ala ta maulidi. Ibnu Taymiyya a Iqtida'u Siratil Mustaqim, kamar yadda muka karanta a maulidi, ya tafi a ɗaya daga cikin ƙaurorinsa guda biyu cewa duk wanda yake yin sa saboda son manzo yana da lada, kenan maulidi yana da kyau kenan. Kaga wannan mas'ala ya saba da su. Hakanan mas'ala ta shan rubutu ne ko kuma ɗaura raya, waɗannan duk Ibnu Taymiyya ya halalta su. In ka koma majmu'ul fatawi za ka ga an tambaye shi a irin waɗannan mas'aloli, rubuta wasu ayoyi ko shansu ko ɗaura su da makamanci, ya yi bayani a kai gabaki ɗaya, ya tafi da su. An gane, hakanan masail da dama Ibn Taymiyyah ya tafi akai kaman kashafi sun inkari kashafi Ibn Taymiyyah ya tabbatar akwai kashafi a cikin littafin musamman a cikin majmu'ul fatawa to wannan shine abu na farko mulahaza da ya kamata a duba kenan su sun koku da Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim Ibn Kathir Ibn Abd al-Hadi da makamancin su saboda su cin mahuri amma ba su wafaka da su a cikin dukkan masail ba abu na biyu kuma shine su sani waɗannan malamai waɗanda sakamakon raddi ga waɗanda suka zage musu malamai da shehunai suka fara taba su sani su waɗannan malamai ba su yi condemning din tasawuf a al-islam ba kamar yadda su waɗanda suka faku da su dinnan suka yi condemning din tasawuf a al-islam saboda tasawuf babi ne na insani insani kuma ɗaya daga cikin maratibul islam ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kamar yadda Usman dan Kodiyo a cikin iyawu sunna a babi na 33 ya kawo yace a sunna fi tasawuf kuma ya zai al bid'a fi tasawuf wa amma tariqatul muhammadiyya yace wa amma tariqatul muhammadiyya fi babil ihsan alladhi huwa babu tasawuf kaza wa kaza wa kaza ya tiro an gane to saboda haka shi ma ibnu taymiya ibnu kayyib ibnu kathir dinnan ba su yi condemning cewa ba ta sabo ba yaya kuwa za su yi condemning ɗinka manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi saboda shi ne babi na ihsani abin da zai tabbatar da haka ibnu taymiya ya rubuta rasail a kan tasawuf daga cikin rasail ɗinsa da ya rubuta a kan tasawuf ya rubuta wani littafin da mai suna al-abudiyya littafin duk yana ɗauke ne da bayanai a kan tasawuf ya rubuta wani littafi mai suna al-aba at-tuhufatu al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya wannan littafi ma yana ɗauke ne da bayani ko bayanai akan tasawuf haka na a majmu'ul fatawi naki akwai mawdu'ai guda biyu akwai bayani da yayi a cikin majmu'ul fatawi da unwani at-tasawuf akwai wanda yayi da unwani as-suluk at-tasawuf as-suluk duk sunan abu ɗaya ne ibara ce ta bambanta an gane wannan kenan sannan haka na Ibn Qayyim shi kuwa Ibn Qayyim sufi ne ma da kansa duk wanda yayi inkari yace bai yarda cewa Ibn Qayyim sufi bane to baya karanta littafin Ibn Qayyim Ibn Qayyim littafin da ya rubuta a tasawuf sun hada da wani littafi mai suna zakhiratu shakirin da wani littafi mai suna quddatu sabirin da wani littafi mai suna tariqul hijratain haka nan yayi littafi mai girma babba mai majallabi uku an buga shi a majallabi hudu sai akan ilimi na tasawuf littafin sunansa madarijus salikin an gane haka nan littafin sa ar-ruhu haka littafin sa hadil arwah duk waɗannan littafai yayi kawo masail ko yayi magana ne dungurum akan fannin tasawuf kaga kuma galibin mutane sun jahilci haka haka nan Ibn Kathir kansa bai yi condemning din tasawuf ba wannan shine abu na biyu da ya kamata a gane abu na uku shine babu wanda zai yi inkari Ibn Taymiyyah ya yi hujumi a kan wasu malamai ya yi maganganu a kan su malamai magabata wanda ya hada da su Al-Juwayni Imam al-Haramaini wanda ya hada da su Abubakar Baqilani su Imam al-Ghazali ya yi maganganu da yawa a kansu har akan waɗannan maganganu da yayi a kan su abokin shi ko ɗalibin shi al-Imam az-Zahabi ya rubuta wata risala ya kira ta da suna an-nasihatu az-Zahabiyya nasiha shi ya rubuta ya kaddamar wa shi Ibn Taymiyyah cewa malamai magabatan nan ya daina magana wanda yake bukatan wannan nasiha wanda Imam az-Zahabi ya rubuta wa Ibn Taymiyyah ya koma littafin littafin wannan Al-Hasib as-Sakhawi ana kiransa ta Tariq as-Sakhawi al-ilan bi tawfiq din liman wabbaha tariq sunansa shi Al-Hasib as-Sakhawi dungurum din wannan nasihar Imam az-Zahabi zuwa ga ibnu taymiya ya kawo ta gaba inda akan ya daina irin wannan maganganu magabata ya daina magana akan kuma akwai alamun shi ibnu taymiya ya karfi wannan nasiha a karshe ya daina kushe ko magana akan malaman da suka gabace shi abinda zai nuna haka ya rubuta wani littafi mai suna raful malam an a'immatil a'la Abu Fad da yawa suna nan a lungu-lungu cikin su. Idan baka koma cikin ilimi ba a jahilce ba za ka san hakikanka ba. Sai dai a daura ka kan wani abin da wahami ne ba hakika bane kai kuma baka sani ba sai ka tafi a kai. Shi yasa galibi irin waɗannan misaloli muke bincikowa mu zo mu bayyana wa mutane hakikan nan abu. An gane ai. Wannan littafi ma'anarsa raful madam an a'immatil a'la. Ma'ana dauki da manya-manyan malaman mu magabata a wannan littafi galibin malaman da ya zo ya yi magana a kansu da ya zo ya babbar uzuri a kan abubuwan da bai dauke su ba ya babbar uzuri kaga irin wannan ba za ka kama shi a kan abin da ya yi shi da ya wuce ba wannan abu na uku kenan abu na hudu abu muhimmi da ya kamata a sani shi ibnu taymiya ko ibnu qayyim waɗanda an samu sun yi maganganu a kan malaman sufaye ko tasawuf ɗin nan tufa akan iya ba su uzuri kamar yadda wasu daga cikin malaman zamaninsu suka ba su uzuri wanda kuma su ma malamai ne sufaye me yasa menene annabi Musa alaihi salam Khadir ya gaya masa farkon haduwar hal attabi'uka haka annabi Musa ya faɗa هل أتدعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا با؟ ما كيف دايبو؟ إن ذيك كترن تتني أبن دا كترن تتني شريا با؟ قال إنك لن تستطيع في صبا ليكي وكيف تصبر على ما لم تجد به خبرة؟ كم فرقوا با؟ خدير جباوة النبي موسى عليه السلام وجلي شوى دي أبن دا النبي موسى يجلي يي إنكارسا تولينا تتني saboda abu ne ba shi da cikakken sani a kai ya ka faɗa cewa aka yi al'insanu a duhu ma jahila shi mutum galibi maki abin da ya jahila duk abin da bai sani faɗin to zai iya adawa da wannan abu kamar yadda Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu to saboda haka abubuwan da suka yi magana a kai akan sufaye ko tasawu abubuwa ne waɗanda sun tsaya a iyaka sanin da Allah subhanahu wataala ya ba su kaga ake iya ba su irin uzurin da Khadir ya ba wa annabi Musa alaihi salam abinda zai tabbatar da haka da nace malamai na zamaninsa sufaye kuma sun ba su uzuri ibnu taymiya kansa a lokacin da aka sa shi cikin kurkuku saboda a cikin kurkuku ya rasu da aka sa shi kurkuku kaga mutumin da aka sa shi kurkuku batun ya zo halka ya karantar babu ai yana kurkuku shikenan wani daga cikin ɗalibansa aka ce masa yace kullum shi akwai wurin da ibnu taymiya zai je su taru ya karantar da su kuma a lokacin yana cikin su su ba su ma san da cewa an kama shi an je an kulle shi a cikin kurkuku ba a'a da maganin ya bazu an kulle shi a cikin kurkuku suka ce ah wannan abu kuwa gaskiya ne gahi malam yana zuwa gunmu kullum yana ba mu ilimi sai suka hada fulan suka ce to idan ya zo yana ba mu ilimi wani ya zane ya je kamar zai fitari ya wuce kurkuku a yana cikin karantarwa yana ba da ilimi wani daga cikin ɗaliban ya zane sai ya je kurkuku kuma ya same shi a cikin kurkuku malaman sufaye a wannan zamanin sai suka ba shi izini suka ce huwa ala maqamin jahila ko huwa ala maqamin yunkiruhu suka ce yana kan wani matsayin da shi ya jahilci cewa ya tace wannan matsayi ko abin da shi yake inkarin sa yana cewa baya yiwa a yi bai sani ba shi ma ya kai wannan matsayin ba kaga babu uzurin da ya kai wannan aiki an gane wadannan wannan malaman malaman da suka rubuta tarjuma akan sa da yawa sun kawo da sun kawo wannan bukatu kaga wannan zai nuna malaman zamanin sa ma malaman sufaye wasu sun bashi izini musamman ma idan aka duba babul insani ba wajibi bane kowa sai ya ce wannan bashi yadda za a yi adawa da duk wanda bai saki wannan musibar ba ba haka ba abu na biyar na karshe kuma babban abin da ya kamata su da aka yi da shi bayan sun duba waɗannan abubuwa guda huɗu to ta nan za su fahimci cewa waɗannan malamai waɗannan mutane da suka faku da su ba su wafaka da su a cikin dukkan fa'i ba ga wanda yake so ya ƙara tabbatarwa duk da wannan bayanin da muke mai tsawo ya duba littafin Suleiman bin Abdulwahab Suleiman bin Abdulwahab wane ne shi kani ne kowa na Muhammad bin Abdulwahab lokacin da Muhammad bin Abdulwahab al-Hijaz ya tashi da da'awarsa galibi yana cewa mutane yana tajdidi mazhaban Ibn Taymiyyah ne da Ibn Qayyim dan uwansa Suleiman bin Abdulwahab yayi muqaranan ara din shi da abubuwan da ke cikin littafin Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sai ya rubuta wani littafi ya mayar masa da rai ya mayar wa dan uwansa Muhammad bin Abdulwahab da rai na cewa kana da'awar din Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim ka ce kaza sabani abin da ka faɗa gashi na cikin littafin Ibn Taymiyyah gashi na cikin littafin Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim ka ce kaza alitabi Ibn Taymiyyah gashi sabani yanda ka faɗa alitabi Ibn Qayyim gashi sabani abin da ka faɗa haka yayin mayar wa dan uwansa Muhammad bin Abdulwahab rashi ga wanda yayi ni wannan littafin zai same shi sunan malamin da ya rubuta Suleiman bin Abdulwahab littafin an buga shi da sunaye daban-daban shi yasa in ka bada suna din to sai zaka sha wahala kan neman amma idan zaka neme shi ne raddin Suleiman bin Abdulwahab ga dan uwansa zaka same shi ko da wanne unwani aka buga wannan littafi kaga wannan shi zai tabbatar da haka bayan sun san da haka su tuna wasu ayoyi ko gabanin su tuna waɗannan ayoyi su tuna hidiman da waɗannan malamai suka yi wa addinin musulunci na rubuce-rubuce musamman Ibn Qayyim Ibn Qayyim littafinsa Madarijus Salikin in kana ji da tasawuf in ka koma cikin Madarijus Salikin ko kai waye sai ka samu ƙarin fahimtar wasu abubuwa a kan tasawuf wannan littafi sai ka samu ƙari a ciki shi kuma Ibn Taymiyyah bayan waɗancan rasa'il da muka bayyana ya rubuta a layin tasawufi yana da wani littafi muhimmi wanda ba taɓa samun malamin da ya yi rubutu a wannan littafi a wannan fanni ba wannan littafi kuwa shi ne As-Sarimul Maslul ala Shatim Rasul Ibn Taymiyyah ya yi wannan littafi ne a zamaninsa wani ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam aka gurfanar da shi gaban sarki shikenan malamai suka ba da fatawa akan a kyale shi Ibn Taymiyyah lokacin yana cikin furzin baya tare da kowanne littafi ba shi da maraci ya rubuta wannan littafin As-Sarimul Maslul ma'anar As-Sarimul Maslul zareren takobi ala shakimin rasul da duk wanda ya zagi manzo sunan littafi kenan ayoyi da hadisai maganganun malamai ya rubuta wannan littafi jalilan duk wanda ya zagi manzo jinin sa ya halaka wannan littafi ba za ka same shi ba wani malami ya yi rubutu a wannan babi banda littafin nan ɗaya tilo na Ibn Taymiyyah kuma da aka zo aka duba littafin duk maganganun da ya faɗa na malamai da littattafan da ya faɗa haka yake kuma a kayan rubuta littafin a nan ne malamai suka sallama masa ma'ana yake Abu Hanifa ya faɗa in aka ji aka duba inda ya faɗa ɗin haka yake ya faɗa Malik ya faɗa haka ne wani a littafin ta kaga ya faɗa in aka ji aka duba littafin duk masu neman kure shi suka je suka ji jijjigi duk inda ya faɗa wani ya faɗa suka ji suka ga duk inda ya ce wani ya faɗi magana ba kaga sun samu a cikin littafin kuma a kayan rubuta littafin banda magana hadisai da takrijat ɗinsu wanda ya aka littafin ana yana nan an buga shi a musallati daya na kuna musallati daya ne an buga shi kuma sabon bugu musallati daya ne asfari min mutul ala sati rabbi to ko wannan littafin kadai bare sa aka ne ba shi da gure shi ba sun hawa ba bai sun soka ba wasu kawai sun soko da shi sun ci mutuncin malamai garin mayar musu da rabi a zo a gaggaje su suna cikin kaburbukan su sun yi wa addinin musulunci hidima sun tafi rahimahumullah abin da ya kamata a duba shi ne Allah subhanahu wataala ne ya ce wa in aqabtu fa aqibu bi mithli ma uqibtu bi in ramuwa ne waɗannan rududi da ake yi ramuwa ja'izi ne a shari'ar musulunci amma me Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairun lil sabirin Allah subhanahu wataala da yake wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha me yake faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah yake faman tada alaykum fa tadu alayhi bi mithli ma tada alaykum me yake wattaqullaha inna Allaha ma'al muttaqin a karshe za mu karanta wasu hadisi yadda lokaci ya kure biyu ko uku waɗanda suke nuna hatsarin masu zage-zage da kushe-kushe manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Huraira wanda muslim ya rawaito yake cewa la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana yace siddiq bai dace bai cancanta ya kasance mai zage-zage mai kushe-kushe me yi da mutane ba a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunu la'anuna shufa'a wala shuhada a yau mai kiyama masu zage-zage da kushe-kushe ba za su zamanto masu shaida ba ba za su kasance masu ceto ba a gobe kiyama ba sa daga cikin waɗanda za su yi ceto ba sa daga cikin waɗanda za su yi shaida duk da al'ummar manzo su ne masu shaida to su ba sa kenan a cikin al'ummar manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa almu'minu billa'ani wala ta'ani wala alfahish wala albadi mu'mini kuwa ba zai kasance mai zage-zage kushe-kushe ni da mutane ba mu'mini ba zai kasance ne sukan mutane ba da aibanta su ba mu'mini ba zai kasance mai yada alfasha ba mu'mini ba zai kasance mai danyen harshe ba mai danyen baki ba sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani ne yace kala rajulun wani mutum yace wallahi la yaghfiru Allahu li fulan yalan ita wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba cikin irin abubuwan da yanzu ake fada yanzu nan wane yana cikin wuta su wane yan wuta ne sun aikata kaza qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yace man zal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan yace wane ne yake rantsuwa da ni cewa ba zan gafarta wa wane ba wane ne wannan inni ghafartu lahu wa ahdathu amalak to kaji kai wanda kake cewa wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba kaji na gafarta masa kai kuma mai fadan wannan na rusa na lalata ayyukan da kai gaba shi da hadisi wasila min asfa manzo sallallahu alaihi wasallam yace cewa la tudhiri shamatata li akhika fayarhamuhu Allah wa yabtalik karka bayyana shamata neman jin kunya ko na suka ko na zagin dan uwanka Allah ya masa rahama kai kuma ya jarrabe ka da abinda kake so ya ji kunya a kai waɗannan hadisai da sauran hadisai da yawa sun zo domin haka muna kiran ƴan uwa musulmai malamai su ne waɗanda muka bayyana darajojin su. Yayi muwafaka da kai ko yayi mukhalafa da kai, karka tuna masa, karka zage shi, karka kushe shi, ka tuna cewa ordinary musulmi kai arni ma, saboda sadduz zari'a Allah ya hana ka, ka zage shi, ka kushe shi, ka tuna masa, ka yi da shi. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. Wannan arni kenan. Karka zo ma batun sababul muslimi fusuqun wa kitalu kufr, ka aje wannan ajeji balle malami dan yayi mukhalafa da kai a wasu masail khilafiyya wanda ba wajibi bane, ba wajibi bane a gare shi yayi kauli, yayi riko da kaulin da kai riko da shi, kai ma ba wajibi bane a alal aqal mas'ala ta khilafiyya. Saboda haka akani bai malami yana layinka, ya wafaka maka, baya layinka, ya kalafa maka, ka kane ainihin baki, ka kane baki. Karka ce malam wani yayi ƙarya ya ce kaza a littafinsa kaza. Karka zo ka ce malam wani yayi kaza, yayi kaza, kai husnul adab, karka yi su'ul adab da malamai. Ya dace da kai, ya tafi a layinka bai tafi ba. Sannan kuma kada wasu jahilai, wasu waɗanda ba sa bincike su sa ka kai musulmi, ka yi adawa da wasu malamai da kai kanka baka san halinsu ba, baka san me suke yi ba. Su ɗin nan ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, sun sa ka, ka zage su. Suna cikin kaburukan su, la'anna ma a cikin aljanna suke. Abinda za ka buga misali da shi, hatta mu'tazalawa, hatta mu'tazalawa, wanne irin hukunci za ka ba wa jarul ladhi zamakshari? Ga shi littafinsu Al-Kashaf, ko kai wane ne sai ka yi amfani da shi, za ka zamanto cikakken mufassir, kuma ba mu'tazale ne. Ka iya cewa dan wuta ne shi, ko za ka iya cewa qalat zamakshari, ka ce bai halitta a shi rahimahullahu ba. La'alla jidda itizalinsa, jidda itizalinsa, la'alla war haka yana cikin aljanna, Allah ya gafarta masa. Saboda littafin nan ɗaya da ya rubuta Al-Kashaf da sauran littattafan da ya rubuta. Shi yasa a tarihinmu a farko muka yi bayani, muka ce malam huwa lam walam yujib walam yartakib mukassira. In dai malamin nan malami ne, bai aikata ko rubuta a littafinsa wata aqidarsa wacce za ta fitar da shi a musulunci ba. Komin irin kaba'ira, duk laifukan da ko mukhalafatin da ya samu a wasu masaila, kai dai karka ɗau harshenka ka zage shi, ka kushe shi. In dai malami ne, ya yi addini musulunci ne ba. Haka nan irin su Abdul-Jabbar, Al-Allama Abdul-Jabbar. Haka nan irin su Al-Imam Abul-Husayn al-Basri mai littafin Al-Anad, ko Al-Mu'tamad Abdul-Jabbar mai littafin Al-Amad. Waɗannan duk mu'tazalawa ne. Kai ga Ibn Hazm shi jahili ne magabaciya. Abu Muhammad Ibn Hazm, so nawa a tafsirinmu, a karatunmu za mu ce Ibn Hazm ya ce kaza, Ibn Hazm ya ce kaza, shi jahili ne magabaciya a cikinsa. Kuma littafin da ya rubuta Al-Muhalla, in kai malami ne, dole ka je ka koma wannan muhalla wani lokaci. Ka ce saboda yana jin aqida ta jahiliya yana cikin wuta? Saboda itizali ko mutazalanci ko jahamanci a kauli sahihi na malamai, su ba kafirai ba ne. Ghayatul qawli sun yi fusuki ne kawai. Ta irin waɗannan malamai magabata, kai alal aqal kai amfani da kaulin manzo wala tasifu amwat. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa malamai waɗanda suke da rai, waɗanda suka gabata, mun yi muwafaka da su, mun yi mukhalafa da su a wasu masa'il, gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gabanin mu bar wannan waje, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Sannan kuma Allah ka shaida, dukkan waɗanda suke karantar da bayin Allah addini, masu cewa qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, mun yi muwafaka da su, mun mukhalafa da su, Allah ka saka musu. kurakuran su kuma Allah subhanahu wataala ka nuna musu su gane cewa kurakurai ne su gyara Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka arzuta mu din sa ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka arzuta mu nisantar sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani bayani akan harkokin layya da mutane suka bukata ne insha Allah za mu ci kamar yadda Aisha ta tambayoyi masu yawan gaske a harkokin abin da ya shafi layya to muke so mu dan dauki lokaci kadan mu yi wa mutane bayani farko dai waɗannan daruruwa guda goma daruruwa ne waɗanda suke da dindin albarka manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa ma min ayyamin al-amal salihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam qalu wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarja min dhalika bi shay manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayyukan kirki na al-khairi yawan nafili yawan azumi sadaka kyautatawa marayu kyautatawa talakawa yin dinkin sallah ga masu kananan karfi duk dai abubuwan alkhairi cikin waɗannan ranaku guda goma abu ne wanda yake Allah subhanahu wataala ya ji so ma'ana babu wasu ranaku da Allah yake so a kyautata wa juna ai ayyukan alkhairi na ibadu da na kyautata wa ƴan uwa musulmai kamar waɗannan ranaku sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ko da ma jihadi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko jihadi ne sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da kowanne daga ciki ba ma'ana wanda yayi shahada ladansa ne yabi ladan waɗanda suka yi ayyuka na alkhairi salihai cikin waɗannan ranaku amma wanda bai yi shahada ba shi ma ladansa baya cin ladan ayyuka cikin waɗannan ranaku musamman ma gobe wato ranar arba manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa azumi a ranar arba ga wanda baya yin aikin haji yana kankare zunuban shekaran da ta wuce da kuma shekara mai zuwa shekaru guda biyu kenan idan gobe Allah ya kai mu kai azumi wannan azumin Allah subhanahu wataala zai yafe maka zunuban shekaran da ya wuce kuma zai yafe maka zunuban shekara na gaba da kai mai zuwa ma'ana shekaru guda biyu saboda fadalan wannan rana wannan azumi to kana musulmi karka bari kai da matanka da ƴaƴanka mazansu da matansu waɗanda suke da ƙoƙari ko za su yi azumi su wuce wannan rana ba tare da kun yi azumi ba sannan kuma a wannan rana a yawaita ibadu nafili karatun ƙur'ani yawaita yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati yawaita yin istighfari yawaita yin haidala yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawaita la hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakeel da duk ma nau'o'in azkaru wadanda mutum zai iya yi a roƙi kuma Allah subhanahu wataala gafara da dukkan bukatu a cikin wannan rana wato gobe ranar arfa kenan sannan kuma shi layya kansa abu ne wanda yake sunna ce muakkada babban laifi ne mutum yana da dukiya ko kuma yana da hali ya ƙi yin layya sharadin layya kuwa shi ne idan kana da ikon yinsa in kana da dukiyar da za ka iya yi idan kuma ba ka da dukiya idan ya kasance kana da wasu kuɗi da kake tsammani to za ka iya ɗaukar bashi ka yi saboda sunna ce muakkada misali masu salari sukan iya ɗaukan bashi su siya in sun ɗau salari su siya amma wanda ba shi da wani hanya na samun kuɗi takamamme wanda ya sani to wannan ba zai takura wa kansa ya ce sai ya ɗau bashi ya yi layya ba saboda sunna ce ba wajiba ba ce sannan kuma shi wannan layya yana da fadaloli masu yawan gaske daga cikin fadalolinsa idan ka yanka layya kamar ka fanshi ran kakan manzo sallallahu alaihi wasallam ne annabi isma'il alaihi salam saboda asalinsa an samo shi ne daga fansan ransa saboda haka kai ma idan kai layya kamar kafan shi dan kakan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama sun zo a wasu riwayoyi kana da lada adadin gashin wannan dabban da zaka yanka adadin gashin wannan dabban da zaka yanka kun ga ba iyaka baka san iyaka adadin ladan da zaka samu ba saboda haka wannan yanka ibada ce wanda tana da fadaloli masu yawan gaske sannan kuma a lokacin da zaka yanka dabban da zaka yanka ta kasance babu kowanne irin cuta a tattare da ita dabba wacce take da ido daya ko mai kunne daya ko guntulallen kunne ko mai kwakulallen ido ko mai wanda yake tsingishi ko mai ko gurguwa duk dai wani cuta na dabba to kani sanci shi a lokacin da zaka yanka layya ka samu a rago ne ko tinkiya ne ko duk dabban da zaka yanka ya kasance lafiyayya ce daga duk wani cuta saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sannan kuma a layya an ci son yanka rago saboda da rago ne aka faifi annabi Isma'il alaihi salam daga rago sai tinkiya daga tinkiya sai taure daga taure sai akuya daga nan tukuna rakumi zuwa kasa saboda alayya ana son daɗin nama ne mutane su ci nama mai daɗi a lokacin da hadaya kuma ana son yawan nama sai yasa aka ci son rakumi a harkokin hadaya sannan kuma yanka layya yana da sharadi sharadinsa shi ne kada ka kuskura ka yanka sai ka tabbatar limami ya yanka ya yi sallan idi ya yanka ko da baka je idin ba ka tabbatar an dawo daga idi limami ya yanka idan ka yanka gabanin limami ya yanka ka ci ne nama amma ba ka da lada na dukkan fadalolin da muka ambata na yin layya ka dai ciyar da kanka da iyalanka nama kun ci nama kun more amma lada ko layya baka da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana saboda haka idan mutum bai je idi ba to ya mayar da hankali sosai kada ya kuskura yanka layyarsa sai ya tabbata an dawo daga idi ko ya tabbata limami ya yanka kauyuka kuma wuraren da ba su da idi to za su yi mura'atin yankan limami na kusa da su inda aka yi sallan idi na kusa da su sannan kuma ana so a lokacin da ka yanka ka sadakar ka ciyar da iyalanka sannan kuma ana so a lokacin da za ka fita idi ka fita da yawan yin zikiri yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi sai hai sun tabbata da lafuzuka masu yawan gaske manzo sallallahu alaihi wasallama idan zai fita zuwa idi hakanan musulmai idan za su fita a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama suna fita suna bayyana zikiri kabbara da duk nau'o'in zikiri suna bayyanawa har su je idi wadannan hadisai ga baki dai sun tabbata sannan kuma a kaunin sahabbai da kuma tabi'ai ya tabbata ana ambaton Allah ana kabbara ana zikiri lokuta sallah 20 za a fara wannan lissafi da azahar din ranar da aka yanka azahar din ranar da aka yanka da zai kare a sallar asuba na rana na hudu ma'ana lokacin sallah 20 bayan kowanne sallah mutum ya dinga yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iya abin da ya samu mutum ya yi kabbara ya yi haidada ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan kowanne sallah shi kadai yake yin wannan sallah ko kuma limami ne in limami ne ana so ya karanta ya bai wadanda suke bin sa idan ya fada su fada idan ya fada su fada ko su uku iya abin da ya saukaka sai su yi addu'a sai su wafe in limami ne kai kadai ne ma sai kai wannan kabbara zuwa har lokuta guda 20 wannan kamar yadda Imam Malik ya faɗa shine amalu ahlil Madina zikirin da ake yi gabanin aje sallar Idi wadannan hadisai marfu'ai sun tabbata da yawa amma wadannan zikirai na ranaku hudun nan na lokutan sallar ashirin babu hadisi marfu'i akai Imam Malik Abu Affa yake cewa amalu ahlil Madina saboda amalu ahlil Madina a wajen Imam Malik hujja ne saboda dalilin sa mutanen da suka rayu a Madina galibi sun taso ne da yin abin da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi saboda haka aikin su yake kasancewa tamkar hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma hadisi marfu'i babu shi kamar yadda malami suka bayyana sannan kuma bayan waɗannan zikirai da ake so mutum ya yi to cikin waɗannan ranaku guda uku waɗanda ake kiran su a ayyamun ma'lumat ko ayyamun tashrik ranaku ne na cin abinci da yin hidima ba ranaku ne na saba wa Allah subhanahu wata'ala ba ranaku ne da ake yawaita abbatun Allah subhanahu wata'ala ake yawaita zikiri kamar yadda Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yana daga cikin ayyamun ma'dudat ranaku guda biyu daga cikin waɗannan ranaku guda uku ba wai ayi amfani da wannan dama a ce ai yau ranar sallah ne a je ayi kata a je ayi karta a je a cuɗanya da ƴan mata a je ayi abubuwa na saƙo nau'o'i daban-daban alhali a so a gode wa Allah a yawaita ambaton Allah a kai ziyara gun ƴan uwa a sada zumunta a yi sadaka a yi karatun Qur'ani to waɗannan ranaku ba ranaku ba ne na saƙo a san da haka sannan kuma a dangane da wanka ko ado ana so idan mutum zai fita idi ya yi wanka malamin suka ce wanka saboda fita sallar idi hadisai guda biyu aka samu akwai hadisin Abdullahi bin Abbas akwai hadisin wani sahabi da ake kiransa Al-Faqih bin Sa'id sannan kuma ya tabbata wa Abdullahi bin Umar in zai fita sallar idi sai ya yi wanka saboda kasancewar hadisan da aka rawaito na wanka saboda sallar idi da ibai ne malaman suka ce to an yi kiyasinsa da sallar juma'a saboda sallar juma'a da sallar idi abu ɗaya ne duk dai fita za a yi a taru a gu ɗaya a yi sallah kuma a yi khutuba to tunda manzo ya tabbata ya ce a yi wanka a sallar juma'a to haka nan a sallar idi ma kiyasi ga sallar juma'a za a yi wanka ko da waɗannan hadisai ba su tabbata ba ko ba su yi hai ba ne sannan kuma a ranar idi ana so mutum kada ya ci wani abu sai bayan ya zo daga idi ma'ana ya kame bakinsa a ranar idi ya karya sha ruwa kar ya ci komai sai ya je ya yi sallah ya zo idan ya yi sallah ya zo ana so ya saurara sai ya yi yanka daga namar yankansa sai ya gasa wani abu ya ci abinda aka fi so kenan akasin sallar idi na azumi in sallar idi na azumi ne ana so ka ci dalilai gabanin ka je idi amma sallan idi na layya sai ka je ka dawo tukuna in ka zo ɗin ma ana so ka ci daga naman yankanka wasu da suke cewa ana so a ci hanta ko koda wannan wayo ne ko dabara ne na jiyar da kawukansu daɗi da ke hanta yana da daɗi ko koda yana da daɗi yana da laushi sai suka ce to ai hanta aka ce a ci in aka dawo daga idi to babu wani dalili akan keɓanta nama hanta ko koda idan aka dawo daga idi a ci Imam Ahmad da ya rawaito a musnad nashi